بعده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العذاب وصاله من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبع وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروره أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dika yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mahaliccinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a ko uku ga watan ramadan hijiran manzara ana sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda ya daidai da 20 ga watan Februari shekara ta 2026 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka markazu Abdullahi ibn Abbas wacce take anguwar Kwarbai cikin garin Zaria domin ci gaba da haskakuwa da littafin Allah wanda ya saukar da shi ya zama haske fitila maganin duhu jagora zuwa ga birnin shari'a jagora zuwa hanyar gaskiya da tafarkin iman wanda duk wanda ya roko da shi ba zai gushe ba yana ganin alkhairi da albarka a rayuwarsa har ya koma ga Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawar roko ya azurta mu da yi masa kyakkyawar fahimtar da za ta ƙara mana tsoronsa ta ƙara mana kusanci ta tsabtace zukatanmu da ƙwaƙwalenmu da ɗabi'unmu har su koma masu haske da sheki irin yadda Allah da manzansa suke so Allahumma amin kafin mu ci gaba akwai jajiran na so a majalisin da ya gabata mu gabatar na ibtila'i da masifar da ta samu ɗan uwan mu ɗan kasuwa a garin Kano wanda wannan gobara ta haifar da asara mai girma wacce Allah kaɗai ya san adadin abin da aka rasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan jarrabawa ta zama kafara da tankarin zunubai ta zama sanadiyar ƙarin buɗi da alkhairi a kasuwancin waɗannan bayin na Allah waɗanda suka yi wannan babban rashi Allah ya buɗo musu hanyoyi na alkhairi da arziki kuma ya lallashi zuciyarsu ya ba su dangana da ladan wannan rashi da suka bayan haka akwai ladanin wannan masallacin Malam Yusuf Yahaya Allah ya jarrabe shi da paralyze ma'ana shanyewar bangaren ko ƙarin jiki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya ya tada faɗinsa a sanar da shi cewa ya yi tawassuli da kiran sallah da tunasar da mutane lokacin sallah ya yi tawassuli da wannan ayyukan alkhairi wannan aikin alkhairin da yake yi ce ya Allah kamar yadda nake ta so mutane ta sanadiyar kiran sallah da nake yi Allah ka kayar da kafaduna da abun nan ka bani lafiya la'anna Allah subhanahu wa ta'ala an yuhita lahu bidhalika sihhatan Allah ya ta sanadiyar haka ta sanadiyar haka sai ya samu lafiya sai ya zama kamar yadda ya samar da kuzari da karkarsashi wajen ansa kiran Allah to gabansa ma su ma su samu waraka su sami daidaituwa Allah ya ba shi lafiya
amin
idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata mun koro bayanai waɗanda suke da alaƙa da shimfiɗa mai matuƙar muhimmanci yadda za mu marabci wannan wata mai albarka da yadda za mu yi riko da littafin Allah yadda za mu yi amfani da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kafin damar ta ƙare, yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayyaman ma'dudat. Wannan lafazin na ayyaman ma'dudat ana kiran shi a balaga uslubi ne tashwiqi, uslubi ne na ƙara ma mai sauraro karsashi da himma ya yi ƙoƙari ya amfani da damar kafin damar ta zama hagu ko kuma ta rushe. Daga cikin abin da muka ambata shi ne yadda barin abin da ba ka da alaƙa da shi ko kuma abin da bai da ƙima a rayuwarka ka kyale shi yana da tasiri wajen sanya ma lokutanka albarka da samun ƙarancin shagaltuwa da abin da bai da amfani. Ma'ana ka fuskantar da lokacinka da tunaninka zuwa abin da zai amfani ka duniya da lahira. Sai muka ambaci wata magana mai tsada ta al-Imam Shafi'i wacce a daidai wannan gabar ne lokaci mana halinsa. Al-Imam Shafi'i yana cewa man arada an yaftaha Allah lahu qalba aw yunawwira fa alayhi bi tarki ma la ya'ni wa alayhi bi tarki al-ma'asi wa an yakuna lahu bainahu wa baina rabbihi khabi'a. Yace duk wanda yake so Allah ya buɗa masa zuciyarsa ya haskaka masa sasanni da bangarorin zuciyarsa to ya lizimci abubuwa guda uku. Abu na farko fa alayhi bi tarki ma la ya'ni, yayi kokari ya bar abin da bai shafe shi ba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min usni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, daga cikin abubuwan da ke bayyana saituwar addinin mutum da tsabtatuwar tunaninsa da miƙewan al'amuransa, to ya zama yana shagaltuwa da abin da shi ne yake maslaha da amfani gare shi, abin da ba bizinsa ba ya kyale shi. Da yawa daga cikin abin da ke kawo mana koma baya a cikin rayuwa yanzu, mun shagaltu da abin da ba shi ne mafi a'la ba, mun shagaltu da abin da Allah ba zai tambaye ka da kai ba, mun shagaltu da abin da ba a kasa da kai ba, to me yasa za ka nemo a fashe tare da kai? Mun fahimta? Kuma daga cikin matsalar da ita wannan mummunar ɗabi'ar take gadarwa ita ce duk lokacin da mutum ya tafiyar da tunanin shi da lokacin shi a kan abin da bai da amfani, to dole ne ya zama ala hisabi abu mai amfani. Ma'ana zai kwafa makwafin abin da yake mai amfani ne, tunda ba zai yi ka yi haɗa abu biyu mai amfani da mara amfani a lokaci ɗaya ba, yadda za a yi kana firar wani kuma kana istighfari a lokacin. To a lokacin da ya kamata ka yi istighfari ko ka karanta hadisi ko ka karanta aya ko ka yi wani abu mai amfani sai ka shagaltu da yin mara amfani, to kaga atastabdiluna alladhi huwa adna alladhi huwa khair, ya za ka kwafa makwafin abin da yake mai amfani ka kwafe makwafin shi da mara amfani ko kuma wanda bai kai shi daraja ba, ballantana kuma abin da ma zai iya gadar maka da zai. Allah ya kare mu. Imam Shafi'i ya ce abu na biyu da mutum zai yi ya yi ƙoƙari ya kauce wa saɓan Allah. Saɓan Allah yana haifar da dattin zuciya, yana haifar da tsatsar zuciya, yana disa shi hasken zuciya. Kalla bal rana ala qulubihim abu na uku al-Imam Shafi'i yake cewa wa an yakuna bainaka wa baina rabbika khabi'a, kai kokari ya kasance tsakaninka da mahaliccinka akwai khabi'a. Me ne khabi'a? Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a, shi ne khabi'a, kwayar shuka da manomi yake tona kasa ya turbuɗe ta ya rufe, ai alkhaba'a kenan. Ko to khabi'a wani aikin alkhairin da zaka tona ƙasa ka turbuɗe shi ka ce sai a gobe kiyama ya Allah ma haɗe da shi, ba don wani ya gani ya yabe ka ba, ba don a jinjina maka ba, ba don a ce wane ne ɗan wane, ba don a ce ai wane kaza, ba don a ce ya iya kaza, ya ba wannan ba, ka turbuɗe shi ka bari kwaɗe da shi a kabari ko kuma a filin kiyama. Wannan shi ake kira khabi'a. Da yawa daga cikin taimakon da Allah yake ma bayinsa waɗanda muke ji a kissoshi a ji cewa ga wani bawan Allah ko wani waliyin Allah Allah ya kawo masa wani agaji ta inda bai tunani so da yawa jama'a yana zuwa ne ta sanadiyar khali'a ko al-khabaya wani abu da yayi gagara mu aiki ya kore shi ba wanda ya sani to idan Allah ya taimaki mutum ya lizinci irin waɗannan ayyukan to suna zama sanadiyar haskaka zuciyarsa suna zama sanadiyar a kyautata alaƙarsa da mahaliccinsa suna zama sanadiyar kare shi daga fitintunan zamani sannan suna zama masa wani kariya da yake kare shi daga duk wata karkashi ko kuɓewa ko aiba da za a sa masa akan hanyar domin ya zama saboda ne saboda ta jarama Allah ya yi kasuwanci da Allah ya nemi yardar Allah kuma ba yadda za a yi mutum ya nemi yardar Allah ya kasuwanci da Allah Allah ya sanya yatsunsa kuma su kirga asara ba zai yi wannan ita ce a takaice maganar al-Imam Shafi'i da muka tsaya a kanta a majalisin da ya gabata bangare na biyu da muka soma ambata shine abin da yake da alaƙar Qur'ani da wannan wata da falalar Al-Qur'ani to abin nan me ake cewa mun tsinci jami akala saboda ayar da zamu tashi dama tana da alaƙa da Qur'ani ma fa aminu billahi wa rasulihi والنور الذي أنزل سورة كبسيمي مجانا بزام ومركة يقوم سركة تكيم مجانا إن شاء الله نعم أكرم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
نعم جزاكم الله خيرا قرأتوا لك مالهم أسمان يوسف كسر زلزة وكو أكا ما تعني مؤمن عن صلواته أنا وكي لم فادع مجد السنة وأنن آيوي جماعة مع سؤال بركة سوني آيوين دورة muka tsaya a kansu a tafsirin da ya gabata ayoyi na 8 da 9 da 10 daga suratu tagawo wannan sura mai albarka sura ce da malamai suka tattauna a kan a ina aka saukar da ita kamar yadda suka saba saboda tasirin sanin inda aka saukar da sura wajen taimakon mai karatu ya fahimci wasu surori da fa'idoji waɗanda suke da alaƙa da abin da surar ta kunsa ko kuma saƙonnin da take ɗauke da su. Maganar Rinjaye wannan sura Madaniya ce ma'ana ƴar Madina ce. Wasu da cin malamai sun tafi cewa ƴar Madaniya ce gaba ɗaya wasu kuma suka ce a'a sai ayoyin ukun ƙarshe wasu suka ce Makkiya ce sai ayoyin ukun ƙarshe. Amma dai maganar da ta fi Rinjaye ita ce Madaniya ce akwai wasu ɓangarori da aka ambata amma ba na so wannan ba din ba majalisar Qur'ani ba ne ba na so mu riƙa zurfafa bayanai da yawa suratul Taghabun tana daga cikin jerin gwanan surorin Madina kuma guda 28 wannan ita ce ta kusan 23 ko da hudu a jerin gwanan saukarsu. Suna daga cikin surori da suke da tasiri a zuciya wajen rinsunar da zuciya, zuciya ta duka ga mahalittinta ta miƙa wuya ga Allah. Ta ina tana jin cewa ana cewa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh ko sabbaha da su musabbihat innan ko musabbahat. Tana jin cewa sammai da ƙasai suna ma Allah tasbihi. To kai me ya rage maka sai ka ji cewa ba ka da nayi in ba ka durƙusa ka zube a gaban mahaliccinka. Sannan kuma za ka gane ashe tasbihin naka ba a buƙata. Kai ne za ka amfana. Dinga wasu halittu waɗanda su ba sa saɓon Allah suna tasbihi. Kai kuma mai saɓon Allah ne kana tasbihi. In a ma'aunin wanda aka fi so ne nawa za a fi so? Na wanda baya tasbihi. Banda sammai ga la ya'suna Allah ma amaruhu ga yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturu wa man indahu la yakthuruna an ibadatihi wa la yastahsiruna alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna wa tara al-mala'ikata hafina min hawli al-arshi yusabbihuna. To kai kuma ga ka mai cike da zunubai da kurakurai, to ya za a yi kai mutan karowa kake tasbihi? Ya za a yi kai mutan karowa? Tasbihi jama'a yana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya mazuta da harsuna. Tasbihi wata ni'ima ce mai girɗin gaske, mai tasiri wajen tafiyar da damuwa da sanya farin ciki da sanya natsuwa da walwala. Ka yi mamakin yadda mutum zai wuni har rana ta fada a ce bai cika yininsa da tasbihi ba, to me za ka yi? Ka yi mamakin wanda da dare zai yi rana ta fada har garin Allah ya waye bai raya lokacin shi da tasbihi ba, to me za ka yi? Tasbihi babban ni'ima ce. Saboda haka daga cikin saƙonnin da wannan sura take ɗauke da shi ko take ɗauke da su, yadda zuciya za ta rinsuna ga Allah harshe ya jiƙu da yawaita tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. To me yasa za ka yi wannan tasbihin? Saboda abu na biyu da surar ta kunsa, girman Allah da ikonsa da mulkinsa. Yasa ya ce khalaqas samawati wal ardh wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir ya'lamu ma fi samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna. Kaji sai aka ambaci ilmomi guda uku waɗanda ba wanda ya isa ya siffanta da su in ba Allah ba. Ilimin Allah ne kadai ya siffanta da waɗannan siffofin guda uku. Ya'lamu ma fi samawati wal ardh, game sanin duk abin da yake wakana ko yake wanzuwa a sammai da ƙasai, gabas da yamma, kudu da arewa, ɗaya ne a wajensa, babu lungu, babu saƙo, babu dare, babu rana, babu duhu, babu haske. Ilimin Allah ke nan. Ya san abin da zai faru, ya san abin da bai faru ba, inda ma an ƙaddara zai faru ta yaya zai faru, duk Allah ya san. Allah ya lau ma ta milu kullu ansa wa ma ta hidu al-arham wa ma ta zal wa kulli shay'in inda hu bi miqdar alim wa bi shahadati kabir wa muta'al sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa sarihun bin nahar sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fa sawwa wa alladhi qaddara fa hada wa alladhi akhraja al-mar'a fa ja'alahu ghutha'an ahwa. Kaga sai aka buɗe ayar da tasbihi. Me yasa za ka yi tasbihi? Saboda waɗannan siffofin da Allah ya siffanta da su wanda ba wanda ya isa ya siffanta da su. Sabbi isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhraja al-mar'a fa ja'alahu ghutha'an ahwa. Ilimin Allah ko siffar ilimin Allah ta biyu a bisa hasken wannan ayar, Allah ya ce ya'lamu ma fi samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna. An ambaci gamamman ilimi sai aka tsuke ambato zuwa ga tsokakken ilimi, ma tusirruna wa ma tu'linuna, abinda kuke bayyanawa da abinda kuke koyewa. abinda aka yi a rubu, abinda aka yi da daddare, wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl, duka Allah ya sani. Abinda aka yi a sararin samaniya, abinda aka yi rada ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu yu'minu bihim bima amilu yawm al-qiyamah. Wani abu ne da aka yi a sararin samaniya, a wani kogo ne, ya bunayyi, inna hadin taku mithqala habatin min khardalin fa takun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi yati biha Allah inna Allaha latiful khabir. Inna min Allah ce, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu. To wannan shine mataki na biyu a yadda aka jera bayanai akan ilmin Allah. Mataki na uku shine mene?
Allahu alim.
Wallahu alim bi dhati sudur. Sai abin da zuciyarka take dauke da shi. Stages ne guda uku na ilmin Allah. To wannan da makamantan su su ne daga cikin dalilan da idan zuciya ta san Allah irin wannan san, sai harshe ya ji sauƙin yin furuci da tasbihi da istighfari. Yasa gwargwadon sanin zuciya ga Allah, gwargwadon yadda harshen ma'abucin wannan zuciyar zai riƙa jin sauƙin ambaton Allah, gwargwadon nisan zuciyar bawa da sanin Allah, gwargwadon yadda duk sauƙin cewa astaghfirullah da subhanallah ɗin nan zai riƙa mata, zai riƙa ma'abucin wannan zuciyar nan. Mun fahimta daga cikin saƙonni da wannan suran take ɗauke da shi shine tabbatar da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala, da tabbatar da hisabi, da tabbatar da cewa wannan rayuwar ba a yi mu don mu zo mu rayu a cikinta kawai mu tashi kamar an tashi kasuwa ba. Ai ko kasuwa aka tashi, ai ana lissafi ko? To a ce sai kasuwar duniya, kuma a ce a zo kawai a tashi haka? A bayan nan sura tana ɗauke da izina da ishara zuwa ga al'ummomin da suka gabata, domin mu waɗanda muka biyo baya mu ɗauki darasi da karatuttuka. Wasa'idu man wa'idha li ghayrihi, mutum ne wanda ya dace a rayuwa shi ne wanda ya ɗauki karatu da darussa ta sanadiyyar rayuwar wasu. Wash-shaqiyyu man wa'idha ghayruhu bihi, wanda ya lalace kuma wanda shi ne abun buga misali, da shi ne faɗuwarsa ita ce ta zama abun buga misali ko darasi ga wasu. To wannan yana daga cikin dalilan da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala a littafinsa mai albarka za mu ji ana ambato kisoshi kisoshi, har ta kai za ka iya cewa kashi ɗaya bisa shida na Ƙur'ani kisoshi ne. Da Allah ya ce alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qabl, ishara ne zuwa kisoshi, amma sai aka dunkule su. Duk wata kissa da aka ambata a Qur'ani wacce take da alaka da waɗanda ba su yi imani ba, to an dunkule ta a cikin naba'ul ladina kafaru min qabl. Duk wata nau'i, wani nau'i na halakarwa da narko da azaba, to shi kuma an dunkule shi a fadaqu wa bala abdihi. Su Fir'auna, su Hamana, fa minhum man akhadna bi dhanbihi fa minhum man khasafna bihi al-ardha wa kaza 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 annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, da su abunnan hatta idza adrakahu al-ghadabu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il fa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna dasamatan. Duk irin waɗannan halakarwar da aka yi yana daga cikin fadaku wa bala. Mun fahimta? To kaga wannan ayar ta dunkule maka kisoshi na al'ummomin da suka fito na fito da Allah, ko da manzannin Allah, ko da saƙonnin da suka zo da shi. Meye fa'idar wannan? In gemun ɗan uwanka ya kama da wuta, ka shafa naka ruwa, in ji malam Bahaushe, amma asali ya kamata a ce a tare a kashe nashi. To mafitar ita ce fa aminu billahi wa rasuli. Mun fahimta? Fa aminu billahi wa rasuli, wannan ne da zai an zala da na ce yau na ga wani ya taɓa shi bai da yau. to Allah ya baka biyan mu kana so fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna Allah subhanahu wa ta'ala yace ku yi imani ku gaskata Allah ku gaskata manzancin manzan Allah ku sallallahu ku gaskata abinda yazo da shi wan nuri alladhi anzalna hakkan da muka sauka wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah masanin abinda kuke aikatawa a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci al-mursil huwa Allah mai aiko da saƙon shine Allah wanda wajibi ne da imani da shi qala fa akhbirni anil iman ko an tu'mina billahi amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi ko ya farko to fa aminu billahi shine al-mursil mai aiko da saƙon wa rasulihi shine ar-rasul al-mursal ko jakana farin jakana wanda aka aiko shi da haske sannan wan nuri alladhi anzalna al-mursal bihi kenan ko
na'am
to ina mai karban saƙon ai shine kirke na hudu mai saƙo wanda ya aiko da saƙon dan saƙon abinda aka aiko dan saƙon da shi to cikamakon zance shine wane mai karban saƙon ina yake a aya fa aminu antum ma'shara al-muslimin ma'shara al-mukhatabin ku yi imani wannan sai lissafin ya cika sai a samu abinda ake kira a balaga abin nan at-taqsimus sahih ma'ana zancen da za a jera shi a raba shi daidai wa daida kowa ya samu nashi ilimi ne a balaga kamar yadda Allah yake cewa huwa alladhi yuriikum al-barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u as-sahaba thiqala an samu at-taqsim as-sahih huwa alladhi yuriikum al-barqa khawfan wa tama'an ina at-taqsim as-sahih din yake khawfan wa tama'an Allah subhanahu wa ta'ala shine yake ganar da idanuwanku al-barq wal-qiya da ka ga walƙiya me zai faru dole ɗaya biyu zai faru khawfan wa tsamanin ko ka ji tsoro ka firgita ko dai wani abu ne zai cutar da kai ko tsamanin ka sa ran ruwa zai sauko akwai wani abu na uku bayan wannan to shine at-taqsimus sahih to fa aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna in aka samu mai saƙon da ɗan saƙon da abinda aka aiko ɗan saƙon da shi aka samu mai karɓan saƙon akwai na biyar babu to shine at-taqsimus sahih kun fahimta fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna akwai wata fa'ida mai matukar muhimmanci a nan yadda shi ma yana da alaƙa da ilmun balaga ne ta ɓangaren ilmun bajiya yanda aka tsara ado na kalmomin aka saƙa su aka jera su fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna ta haka kenan ta dama misali ta dama fa aminu billahi sai na gaba rasulihi manzansa sai na uku an nuri alladhi anzalna hakkan da aka sauka to idan ta faro ta nan kuma fa an nuri alladhi anzalna qur'ani sai na tsakiya wane manzo sallam sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala so wannan idan ka sanya shi a da'ira ta cycle illa da alloda zamu zana zaka ga ya fita daidai shine badi'i ma'ana gwanin cewa wajen tsara zance yanzu idan ka sanya cycle haka idan ka sanya cycle a sama ka sa Allah wanda suke da takarda shi ka sa Allah sai a gefe nan ka sa ar-rasul ko sai a ƙasa ka sanya
annur
alquran kenan to sai ka jalayin ka hade layikan da Allah da ar-rasul
da annur
da annur duk ta inda ka kalla ba sha bace yawa to shine albadiya kenan bada bara'atu at-tartib wa bada'atu at-tanzim ta gabas gabas ce ta yamma gabas ce ta arewa gabas ce mun gane ko ta ko ina gabas mun fahimta damar dama ce hagun ma dama ce mun fahimta fa aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya ya sufanta littafinsa da cewa annur haske tabbas alqur'ani haske ne maganin duhu haske ne mai haskaka zukata mai haskaka kwakwale mai haskaka gidaje mai haskaka rayuwa da al'umma za ka iya cewa daidai gwargwadon ruƙonka da qur'ani daidai gwargwadon haskakuwan tunaninka da zuciyarka da rayuwarka daidai gwargwadon yadda ake karanta Qur'ani a gidaje daidai gwargwadon yadda hasken wannan gidan yake bayyana a wajen mala'iku a sararin samaniya ba yawan gwalabai ko fitilin gida ba ne suke ba da haske ba kayan alatun da aka zuba ba ne wallahi al'azim abinda ake aikatawa a gidan na alkhairi da neman yardar Allah da kusantar Allah wannan shi yake ba da haske a gida wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin Allah wal hikma da ake fadan ake tunasar da matan manzon Allah su san ni'imar da Allah ya musu ba ce ku tuno da yawan adadin dakunan da aka yi muku ba ba ku tuno da irin yanayin katifu da kuke da shi da yanayin jerin kujeru da yanayin kayan alatin da aka taskance a gidajen kowa a'a ku tuno da ni'imar da Allah ya yi muku ya zaɓi gidajenku da ɗakunanku su zama nan ne maɓuɓɓugar hasken duniya inda ake saukar da wahayi ma yi wuce lafi mu yi wuce kunna min aya ce zahi wa fitna wannan yake nuna mata ashe idan kana son gidanka ya yi haske idan kana son gidanka a samu nutsuwa a cikinsa a rika karanta Qur'ani a cikinsa so da yawa daga cikin abin da yake kawo matsaloli a gidajenmu da rashin jituwa wallahi akwai karancin yawan ambaton Allah akwai karancin karatun Qur'ani akwai karancin kulawa da sallah wannan wani karatu ne mai zaman kanshi idan Allah ya sa mu ka samu dama a gaba ma ƙara haske a kai saboda haka Qur'ani nur ne kuma daga cikin abin da yake da alaƙa da wancan tsarin da aka yi na ambatan sunan Allah da manzansa da Qur'ani da muka ce yana daga cikin abin da ke nuna gwanancewa da salon zance da hikimomin tsara bayani da Allah ya amfani da shi a shi ne waɗannan sunayen guda uku masu daraja sunan Allah da sunan manzansa sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani dukkansu an siffanta su a Qur'anance da annur kuma ga su an haɗe su a waje ɗaya sai aka ambaci Qur'ani a matsayin annur me ake nufi hasken Qur'ani idan kai ruko da shi zai taimake ka wajen ganin hasken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da ƙara ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ina zai kai ka birnin haske hasken haske Allahu nuru samawati wal ardh wa saboda haka Allahu nur nuru samawati wal ardh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nur qad ja'akum min Allah nur wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwana wa sunna salat al-imam ibn jarir al-tabari yace cewa wannan ayar da Allah yace ja'akum min Allah nur wa kitabun mubin yace nurun anan Allah yana cewa ne ya ahlal kitab qad arsala Allah ilaykum nuran ya'ni Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
haske magana da farin jaka da kaga wannan ayar tana tabbatar da wannan sifa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ambace shi da ita a Qur'anin ta a matsayin Allah to sai kuma nurun nur shine Qur'ani nurun nur ya nake ni da nurun nur nurun nur nuru an-nur na Allah nurun nur an-nur na manzo Allah
sallallahu alaihi wasallam
nurun nur mai magana shine nuru sanawatul ard nurun nur hasken haske hasken dan sakon da yazo da haske daga wajen haske nuru ya sama da haske saboda waɗannan guda kalmomin guda uku gaba ɗaya suna taskance maka haske me ye saƙon saƙon shi ne duniya gabas da yamma kudu da arewa wallahi duk hasken da ba nan ne asalinsa ba shi ne duhu ne duk hasken da ba daga nan aka samo shi ba wa man lam yaj'alillahu lahu nuran kama da gobe ne ba to kuma nuran ɗin nan da Allah ya ce duk wanda Allah bai sanya masa haske ba ba yanda za a iya samu haske ina ake samun shi daga fa'alinu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna ka kalli ma lafazin wan nuril ladzi anzalna hasken da muka saukar wane ya saukar da wani hasken in ba wanda ya saukar da hasken asalin ba shine Allah to ina ake samu hasken kuma an ce maka Allahu nurus samawati wal ard saboda haka sai ka matsar da zuciyarka ka dawo da hankalinka ka tattara inaka ka zube a gaban Allah ka ce ya Allah ga ni na zo neman haske a bani haske kun fahimta kuma wannan hasken da Allah ya siffanta alqur'ani da shi wannuri ladzi anzalna yana tabbatar da cewa duk wata shari'ar da Allah ya taskance a alqur'ani ita ce gaskiya kuma haske ce duk wani abin da yake kishiyantar abin da Allah da manzansa suka ambata a shari'a kuma suka ci karo da abin da Allah ya taskance a Qur'ani to ba inda zai kai mutum sai dajin duhu da fata kun fahimta afa man sharaha Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbihi nurin min rabbihi daga ina nurin min rabbihi وأنزلنا إليكم نورا مبينا دقينا فجاءكم من الله نورا دقينا والنور الذي أنزلنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا yamshi bihi fil nas Allah ya ce yanzu kwakwalwa za ta karɓi wani misali da ya fi gaskiya da fitowa kin yi kamar wannan mutumin da jiya yana mutacce muka raya shi in ji Allah da muka samar da shi hal a tsarin insani fino min dahri lam yakun shay'an madhkura da aka samar da shi Allah ya ce waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas sai muka sanya masa fitilu da haske gashi nan kana ganin shi yana tafiya a cikin mutane haskensa ya sha bamban da sauran mutane saboda me saboda tarinsa shari'a cin abincinsa shari'a aurensa shari'a rabon gadonsa shari'a zamantakewar aurensa shari'a shari'a alaka tsakanin mata da miji shari'a alaka tsakanin ɗaya da iyaye shari'a maƙwabci da maƙwabta shari'a shine yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha yanzu kaga kwakwalwa za ta karbi a kwatanta wannan da wanda yake cikin kogin duhu kuma laysa bi kharijin minha ba ranar da zai fito daga cikin wannan kogin duhu yasa da yake muminai yan gata ne a wajen Allah Allah yana son su sai ya faɗi wata kalma wata jumla mai wucewa a cikin zuciya kamar yadda madara mai sanyi take wucewa a makogaro. Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu waliyyul ladina amanu shine majibincin al'amuransu, shine masoyinsu, shine mai kulawa da su, shine mai kaunarsu, shine gatansu. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Duk abin da ka ji Allah ya umarce ka da shi, to in ka bi ana kokarin a jawo ka ne ka kauce ma ɓata, ka kauce ma duhu domin ka je haske. Ka kalli yadda aka sanya lafazin nur mufrad domin a nuna maka hanyar gaskiyar gatanin ɗaya ce cilo, amma hanyar ɓatan zulumat tana nan daban-daban. Idan mutum bai bi wannan hasken ba, to kamar wanda yake zaune ne a cikin duhu. Tare da shi akwai macizai da kunami da dabbobi masu cutarwa. Sai aka ce masa ga fitilla za ta haskaka maka. Ana haskawa, sai ya ce shi bai bukata, kuma ba ta inda zai tsira daga cutarwarsu. Wannan shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, matsalun karika makarin da bisa wuka da nara. Falan ma a ba a ma haula wa, da haɓa Allah mu bi nuni ne masu aka mafi zai wa su lafi. Ai, dama a ce baka hango abinda zai cutar da kan ba, sai da ka gan shi kuka yi arba sai kuma aka ɗauke wuta. To, kwatankwacin wanda shari'a ta bayyana gare shi ya juya mata baya, to kamar wannan misalin ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata. Allah ya kare mu. Duk wanda ya riko da wannan hasken da Allah ya aiko manzon Isa sallallahu alaihi wasallam da shi Qur'anin kenan, akwai wata kyauta da Allah yake masa. Ka yi riko da haske, za ka haskaku. Ka yi riko da haske, za ka samu natsuwa. Ka yi riko da haske, za ka samu za a tseratar da kai daga abin da zai cutar da kai. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Allahu akbar. اتقوا الله وآمنوا برسوله وتسورا الله في إيمان لما نزعزع أن يأيدين إذا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا انكو كي حتى بيزي ساميكو يؤتكم كفلين من رحمته الله زي رقا يامكو رحم الرسال ذا أدنجا سو كربكو دا رحمة دا جنك أي تأين دفو كي تناني دا إن باقاتنا sannan wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya muku haske a tunaninku, haske a maganarku, haske a gidajenku, kuna tafiya da shi duk inda kuke. Sannan ya muku gafara, kamar yadda Allah ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Na'am. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzala. Saƙon da zai sauko daga wajen Allah, sawa'un a Qur'ani ne, ko a Attauran da ba a canza ta ba, ko a Injilin da ba a musanya ta ba, to wannan saƙon haske ne ga ma'abutan wannan littafin. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Fiha hudan wa nur, amma Qur'ani sai aka ce nur ɗin ci gaba. Kun fahimta? Domin ka ƙara gane martaba na abinda Allah ya zaɓi wannan al'ummar da shi littafin Allah ke nan Qur'ani. Sannan a tabbatar maka da cewa duk wani saƙo da ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala haske ne wanda baya shiryarwa zuwa ga komai sai ga haske da kuma tirniwar duniya da lahira, kamar yadda Allah ya ce قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى
نورا
هو أن النور 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 أن جماعة أنا جاية زكاة مليفة مشجع تيتا يوم متتر إنام إنام من لزم شونا أسكن domin mu samu tsira. Mai hikima da yake magana a kan Qur'ani yake tabbatar da wannan siffar ta haske, sai ce nurun ala marri zamani ta'allaka wa adaa lid-dunya tariqan mushtaqa wa hudan min ar-rahman yahdina bihi bis-salihati wal makarimi wa tuba. Ko ya qari al-Qur'ani lasta biqari'in hatta takuna lima hafizta wa lima qara'ta mutabbiqa.
Allahu akbar.
Yace Qur'ani nurun wani haske ne ala marri zamani ta'allaka, wanda hasken sa bai gushe ba yana gama sasanni da bangarori na rayuwarmu da tunaninmu da gidajenmu da ko'ina. Wa adaa lid-dunya tariqan mushtaqa, sannan shi ne yake nuna duniya, mutanen duniyar kenan, hanyar shari'a. Ko wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi. Ko kafin nan kuma suka ce inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bihi. Shi yasa duk lokacin da al'umma a ɗaiɗaikunta ko a jagorancinta ko a gamayyarta gaba ɗaya suka yi riko da wannan hasken, to za su ga taimakon Allah. Duk lokacin da al'umma ta yi nisa, masu mulkinsu da talakawansu suka nisanci wannan hasken, to za a yi ta a harbata mace ne, ba za a gano bakin zaran ba, kuma har abada laisa bi farijin minha har sai an dawo. Mun fahimta? Ahmad Shauki ne yana jin cikin mawaƙan Laraba yana magana a kan abin mamakin da ya samu al'umma da koma bayan da al'umma ta samu kanta a ciki. Yake cewa bi aimanihim nurani dhikrun wa sunnatun. Bi aimanihim nurani, yake cewa a tare da al'umma fa yanzu akwai haske guda biyu. Me ne waɗannan hasken? Dhikrun wa sunnatun. Dhikrun yana nufin Qur'ani, wa sunnatun da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma yace ga su nan suna rayuwa fi halikin zulumati, suna cikin duhu. Me yasa? Saboda sun nisanci hasken da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka. Na'am, yawan jama'a.
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
الله سبحانه وتعالى يَتْشِي يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ أَوَنْ قُتُرُوا دَرَانَ ko kuma a wannan ranar ne ya jima hukum da yau mai jam. In kai la'akari da cewa tana da alaƙa da abin da ya gabata, wallahu bima ta'maluna khabir, Allah masani ne kuma mai bada labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa. Yaushe za a yi wannan? Ko kuma qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wadhalika ala allahi basir. Yaushe za a tayar da su? Yaushe za a tayar da mu? Yaushe za a ba da labarin abin da muka aikata? Yawma yajma'ukum liyawmil jam', ranar da za a tattara halittu gaba ɗaya domin su tattaru a ranar tattaruwa a matattara. Liyawmil jam' litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fi al-jannati wa fariqun fi as-sa'ir wa tunzira yawmal jam'i ay fi mahdud wa tunzira an-nasa yawmal jam'i wa mun ka garga mutane ka ja masa kulli ku shiga taita yau fa akwai ranar isani, akwai ranar da za ku tattara. waɗannan su ne wajaje biyu a Qur'ani da Allah ya kira kiyama da yawmul jama'a. Kiyama ta samu wannan sunan ne saboda siffar abin da zai faru a rana, tattaruwa. Zalika yawmul majmu'ul lahun nasu wa zalika yawmul mashhud, rana ce da za a tattaro mutane. Daga majmu'ul lahun nasu li yawmil jama'i kenan. Kamar yadda kiyama ita ma aka rada mata suna kiyama saboda tsayuwar da za a yi, fa idza hum qiyamun yanzurun yawma yaqumun nasu ya rabbi alamin, sai ta samu wannan suna na kiyama kamar yadda ta samu alqari'a, kamar yadda ta samu tabangu a jumlar da take tare da yawma yajma'ukum ko yawma najma'ukum. Najma'ukum kamar yadda cikin malamai makaranta Qur'ani Yaqub ya karanta wa yajma'ukum bin nuni huban, in ba manta ba, wa yajma'ukum bin nuni huban wa'un na Yaqub shi ne yake karantawa yawma najma'ukum li yawmil jam'. Kamar yadda Allah ya ce daidai wa yayya wa yawma nahshuru jami'an thumma naqulu lil mala'ikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'budun jinn aktharuhum bihim mu'minun. Kaga wa yawma nahshurum, Allah ya ce ranan da za mu tayar da su. Thumma naqulu, sannan mu ce lil mala'ikati, ga mala'iku ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, waɗannan mutanen da suke cewa suna bautan mala'iku, wai da yaddanku suka bauta muku, kaga ba a zo ma waɗanda ba mala'iku ba ce. Mala'iku su ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, anta waliyyuna min dunihim, kai ne majalincin al'amarinmu, kai ne mahallicinmu, kai mu ma bauta muke. Bal kanu ya'buduna jinn, ya Allah aljanu suke bauta mu. Kaga sai Allah ya ce yawma nahshuruhum thumma naqulu, kamar yadda kuma akwai kira'an a wannan ayar ita a wannan wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati yawma yajma'ukum huwa yawma najma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmu at-taghabun, wannan ranar da za a tattaru a matattara, ranar da halittu gaba ɗaya za su haɗu, aljanu da mutane, dabbobi da ƙwari da duk wasu halittu gaba ɗaya. Wannan ranar ita ce yawmu taghabur, ranar da asarar masu asara za ta bayyana, ranar da morewar masu morewa kuma za ta bayyana, ranar da wasu wayansu, in ya inganta a ce wayansu zai bayyana, ma'ana investment ɗinsu da tattalin da suka yi zai bayyana, ranar da ido kuma zai raina fata ga waɗanda ba su yi imani da shi ba zai bayyana. Kamar yadda Allah ya ce fal yawmal ladina amanu min al kuffari yantahu, za mu zo mu ji a gaba kaɗan dalilin da yasa aka raɗa da wannan rana wannan suna na yawmu tabaw. Allah subhanahu wataala ya ce wa man yu'min billahi, duk wanda ya yi imani da Allah, sharaɗin ke da sharaɗi na farko. To a ka'idar magana da ka ji wannan sai ka fara wajen kanka, me yin labin ɗinka, wani mataki ka kai a babin imani, 70 ne, 90 ne, 7 ne, 17 ne, 27 ne, kai makanta adalci kuma bane bin samu alamar su yi basira. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan, sannan ya kasance yana aikata aiki na ƙwarai, da ni ne magana da kuma saurayo, kowa a cikin mu ya san abin da yake na ƙwarai, ya san abin da yake ba na ƙwarai, kowa ya san. To wanda ya siffanta da imani, kyakkyawan imani, gangariya, ɗan asali ba jabu ba, sannan ya biyo bayan imani da aiki na ƙwarai, aka samu wal asr illa al insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Al khusr din da aka ambata na wal asr, asara ita ce aka ambata, dhalika yawmut taghabun li anna at taghabun min al ghabr wa huwa al khusran, قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أسارة ببا أسارة دباء داوة أتنزل لسالي إتتي أسارة دم تنزل إيران انتاشا فيها أما دوة أسارة الدنيا أنا زوان كيلا حلوة ترى نسي وان لي أسارة يتكا أشي قارو ما دل لي وانتا أسارة دل تازمون بوبرا يتكي إذن وانا أبو بتن يرسى a ƙarshen al'amari sai yayi tunani sai ta bayyana masa ashe wannan rasawar da yayi alkhairi ne arziki ne da wannan abun yana tare da shi har yanzu da ya zama sanadiyar musiba gare shi amma safinatu fa kana li masakin ya'maluna fil bahri ba asara ta same su ba amma bata zama musu alkhairi ba da aka balla wani bangare na jirgin asara ake musu ko ba asara ba amma hasaratun mahmuda asara ce na ala san barka ya kamata su yi ma kabir ma kyauta dinda ba an ba din an musu wannan asarar ba da an fashi jirgin ruwa ha mutum ne ya taho da motarsa mai kyau ila wani dan bashi yana nan yana son wata mota mai kyau irin wannan amma a hanya sai wani mai keke na kai ya zo ya bugi motar sai ta dan lotsa shi dan fashi ko wanda yake son wannan mota yana son gangariya ce wacce babu tabo a jikinta yana zuwa ta nan ya wuce ya ba mu bukatar irin wannan din tana da tabo yanzu bai kamata ya nemi mai keke na bin ce masa kyauta ba kaga a duniya kenan ana asara tana rikidewa ta zama riba amma al-khasirin bihaq al-khasirun bihaq alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim min al-qiyamah Allah ya ce ala zalika huwa al-khusran saboda haka innal insana lafi khusr shine yawmut tababun wanda za su al-maghbunun kenan wanda za su kirga asara amma wanda za su kubuta daga asara sune illal ladina amanu wa amilus salihat sune kuma Allah ya ce wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan me zai faru da shi yukaffir anhu ko nukaffir anhu sayyi'atihi والدخله جنات الله يجي زامو كانكري مثلا زنبانسا سنن زامو شغل دشي كو زا شغل دشي كو الله زي شغل دشي الجنتين مسمى ودن دا قورمو سكي غدانا اكركشن سو تي الله يجي مينه خالدين فيها ابدا كاجي اندا اكا شابان بان دا دو وني رومو دا 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 دنيا دا دنيا ko dai ai ɗayan biyu ko uku ko dai kai kai gaba ka bar shi ko shi ya gaba yayi gaba ya barka dukiyar ta zama tsuntsaye su tashi amma dadin lahira kuwa khalidi na fiha abada to dadin da yafi dadin yafi wannan dadin ma shine la yamuna an hafi wala duk abin da kake ganin shi dadi ne a duniya in aka tirke ka aka ce ka zunce shi kai ba ma yau kaza ba a baka kaza yau a baka gobe a baka jibi a baka gata sai ka ce da Allah babu zo gare babu sabarana ne eh amma ka ka kai kun mayan kaza in kai maharajono kai in ka hadu da kai yau gobe jibi gata ka ce kai 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 sai ka ce a'a a baka tubani a baka sai ka ce ma abincin mutanen can na wancan garin gurgura sa kake shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار
آمين
نسألك اللهم الجنة ونعيمها
آمين
ونعوذ بك من النار وعذابها
آمين
لا تدعوك إلى أيك موت
آمين
لك راية ولا يوم البركة
آمين
لا تشك فر يوم تكرم آمين في جوف
آمين
لك أن بتشم أفادك بدرجة
آمين
لا تميدك أدم أول ما جنة البركة أدم الجنة
Allah ya